Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC a wannan hantsin ranar Litinin 29 ga watan Nuwamban shekarar 2021 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo kuma ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yaku makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewa al'ummomin unguwar Tirwun a wajen birnin Bauchi sun gudanar da zanga-zanga da kin amincewa da asasa kamfanin tara iskar gas a yankinsu. Muna kuma dauki da tattaunawa da wani malamin addini akan rawar da kafar sadarwa ta internet ke takawa wajen lalata tarbiyyar yara a wannan zamani. Haka kuma muna dauki da shirin zaurin matasa wanda Dansaro Adamu Alhikaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma sakonni da kuka aika mana. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afko a yankin Amazon mai nisa da ke arewacin ƙasar Peru jiya Lahadi, kuma an ji ta har zuwa Lima da ke tsakiyar ƙasar, inda ta lalata gidaje 75, amma ba a samu rahotannin mace-mace ba. Cibiyar nazarin ƙasa ta Peru ta ce girgizar ƙasar na da zurfin kilomita 131, kuma girgizar ƙasar ta kai nisan kilomita 98 daga garin Santa Maria de Niba na lardin Condoconqui. An ji girgizar ƙasar a tsakiya da kuma arewacin ƙasar Peru. Wasu mazauna yankin sun bar mahallansu a matsayin rigakafi, a cewar rahotannin gidan rediyo da talabijin na yankin. Sai dai ba a bada rahotannin lalacewa ba ga bututun mai na fetro na gwamnati mai tsawon kilomita 1,100 wanda ya ratsa yankin Amazon na Peru zuwa gabar tekun Pacific a arewa. Hukumar kare haƙƙin fararen hula ta ƙasar, wato NDC, ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gidaje 220 lamarin ya shafa, inda 81 ba za su zaunu ba kuma 75 sun lalace. Hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai za ta tura jirgi da zai rika sintirin sa'o'i 24 a rana a gabar tekun Channel domin saka ido kan yanci rani da ke tsallakawa. Ƙasar Faransa ta sanar jiya Lahadi bayan da ta nemi taimakon abokanan hudarta na dakile safarar mutane. Ministoci da ke kula da bakin haure daga kasashen Faransa da Jamus da Holland da kuma Belgium sun haɗu a tashar jiragen ruwa ta Calais a arewacin ƙasar Faransa jiya Lahadi, kwanaki hudu bayan da aka samu wani haɗari mai muni wanda mutane 27 suka nitse a Channel. Sun haɗu ba tare da ƙasar Birtaniya ba, wacce aka cire bayan takaddama a makon jiya. Kasashen hudu sun amince su karfafa aikin haɗin gwiwa tare wajen yakar kungiyoyin da ke shirya jiragen ruwa da rigunan ceto ga kungiyoyin yanci rani da za su fita wata 'yar karamar hanyar teku da ta raba Faransa da Burtaniya. Ministan harkokin cikin gida na Faransa Gerald Darmanin ya sanar cewa hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai Frontex za ta tura jiragen sa ido dare da rana domin taimakawa 'yan sandan kasashen Faransa da Holland da Belgium. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na kasar Holland sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 13 da suka isa kasar kwanan nan a jirage daga kasar Afirka ta Kudu suna ɗauke da Omicron, sabon nau'in coronavirus mai saurin yaduwa. Fasinjojin suna cikin rukunin mutane 11 waɗanda suka kamu bayan isarsu Amsterdam a ranar Juma'a da ta gabata. Sanarwar tana zuwa ne jim kaɗan bayan ƙasar Australia ta ce an samu fasinjoji 2 waɗanda suka kamu da sabon nau'in da suka isa Sydney kwanan nan. Omicron shi ne nau'i na 5 da hukumar WHO ta ayyana abin damuwa. An fara gano shi ne a ƙasar Afirka ta Kudu, wacce ta samu hauhawar waɗanda ke kamuwa da COVID-19. Amma masana kimiyya har yanzu ba su sani ba a zahiri ko nau'in Omicron ya fi saurin yaduwa ko haɗari ba. An kuma samu waɗanda suka kamu da sabon nau'in a Isra'ila da Hong Kong da wasu ƙasashen Turai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ana buƙatar sabunta ƙoƙarin hana yaduwar coronavirus, yayin da masana kimiyya suke ta kai kawo don tantance hadarin da ke tattare da sabon nau'in cutar Omicron. Karancin adadin waɗanda suka yi allurar rigakafin haɗi da gajiyawar jama'a kan matakan kariya suna jefa ƙarin mutane a Afirka cikin haɗari. Ƙwararru sun ce ba abin mamaki ba ne an gano sabon nau'in cutar coronavirus. Ƙasa da kashi 8 cikin 100 na 'yan Afirka suka karɓi allurar rigakafin COVID-19, lamarin da ya haifar da yanayi na cutar zuwa yaduwa kuma tana sauya yanayi. Jami'ar hukumar WHO a Afirka, Dr. Mary Stephen, ta ce a rashin allurar rigakafin jama'a na bukata a karfafa musu gwiwa domin daukan wasu matakan kariya da rage yaduwar cutar da ceton rayuka. Shugabannin kasashen yankin Asiya da dama sun yi kira da inganta hulɗar tattalin arziki da kasar Afghanistan tare da yin alkawarin ba da taimako ga mutanen Afghanistan yayin taron koli a kasar Turkmenistan. Kasashen da ke cikin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashe 10 da suka haɗa da Turkiya da Iran da Pakistan da Afghanistan da kasashe 6 na tsohuwar tarayyar Soviet sun bayyana damuwarsu jiya Lahadi kan yanayin da kasar Afghanistan take ciki tare da taimakawa wajen daidaita kasar wacce kungiyar Taliban ta karɓa iko. Shugaban kasar Pakistan Arif Albi ya lura da barazanar durƙushewar tattalin arziki da na kuɗi a Afghanistan. Yana mai cewa akwai buƙatar kasashen musulmi su haɗa kai don taimakawa wajen daƙile wani bala'i da ka iya haifar da ruɗani da rikici.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Al'ummomin unguwar Tirbu da na sashen rukunan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a wajen birnin Bauchi sun gudanar da zanga-zanga da kuma datse babbar hanya da ta wuce zuwa Maiduguri a wani mataki na kin amincewa da assasa kamfanin tare iskar gas da kamfani mai suna Action Energy ke yunkurin ginawa. Ga dai Abdulwahab Muhammad daga Bauchi da ƙarin bayani.
Bincike ya nuna wurin da ake son kafa cibiyar tara iskar gas din yana cikin rukunin mazaunin al'umma ne ba kamar yadda gwamnatin jihar Bauchi ta tsara ba, da aka keɓe wuri na musamman domin kamfanoni da dangin irin waɗannan. Masu zanga-zangar da ya haɗa har da maza da mata suna zargin mutumin da ke son samar da matattarar iskar gas din da yin kunnin ƙorshegu da umarnin da hukumomi suka bashi ne tsaye da aikin gina matattaran iskar gas din bisa la'akari da irin barazanar da zai faru idan aka samu fashewa ko kuma gobara a wurin.
Abinda ya ja hankalinmu, an famu wani daƙiƙi ne wani shugaban wannan waje, gwamnati ta ba da oda ta ce a daina aiki. Gwamnatin jihar Bauchi ta hannu Urban Development sun hana aiki, amma wannan bawan Allah ko wayannan kamfani sun kifi bar aikin. Gwamnati ta bo ta rubuta cewa a daina aikin a rubuce, bayan an rubuta a rubuce suka kifi daina aikin, suka ma penta umurnin da aka rubuta, suka rufe duk muna da record, suka fake komawa ba samu haɗin kai ba daga gwamnati don suna cewa duk abinda kuɗi zai yi ba su iya. To mu ma duk abinda matsayin al'umma zai yi mu al'ummance ba mu iya. Tabara tsakanin gidan gas da masallacin Juma'a inda al'umma suke sallah, inda al'umma suke idi, inda al'umma suke Juma'a, dole a famu tabaran mita 50. Kuduba ku ɗauko tebbu guda ku 'yan jarida ne, amma kuma kun sa mana gas don neman abin duniya, to mu rayukanmu yana fi mu da abin duniyan da suke nema. Sun ce kun ji ƙarfin gwamnati. Ba ma mu yadda ba, ba mu yadda ba, kuma yan kuma ka ɗan muka yi.
A dangane da wannan takaddamar, na tuntuɓi kwamishina mai kula da muhalli na jihar Bauchi Honorable Hamisu Shira, inda ya shaida mini cewa an kafa wannan wurin tara iskar gas din ba da sanin ma'aikatarsa ba, kuma baya kan ka'ida.
Daga residential ya koma industrial, so kaga ba approval motsin dinsa zuwa gurin bayan industrial area na Bauchi. Gashi nan ga kamfanin Allen, ga kamfanin Steyr, ga kamfanin Bauchi Meat Factory, ga asbestos, ga abu ne wanda yake clearly ko ina a duniya wannan magana doka ce.
Ina tuntuɓi mai kamfanin Action Energy Alhaji Nura Manusoro ta wayar taho ya shaida mini cewa gurin na magada ne, abinda zai iya faɗa kenan akai. Abdulwahab Muhammad, murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Yayin da ayyukan gurɓatattun matasa ke ƙara barazanar tsaro a yankin arewacin Najeriya, masana da dama na da ra'ayin cewar kafar sadarwa ta intanet na taka rawa wajen lalata tarbiyyar yara a wannan zamanin. Sai dai shugabannin al'umma da malaman addini na jan hankalin iyaye su ƙara himma wajen mu'amalar yaransu da kafar sadarwa ta zamani. Ustaz Abdullahi Musa, wato Pen Abdul, ya yi tsokaci kan wannan batu a hirarsa da wakilinmu na Kano, Mahmud Ibrahim Kwali.
Idan ba fahimci social media din ba, yanar gizo-gizo, idan ba ka fahimci yadda yake aiki ba, to ba ka iya ja hankalin mutane game da cututtukan da suka iya samu, wato ya kan hankulansu da ake yi. Kai in baka fahimci haka ba, kai ma sai a yaƙi hankalinka, baka ma fahimta ba. To shi karan kanshi karatu ne na kanshi. Laraba suka ce abinda aka maimaita da yawa to mutane na fahimtan shi. To sai ya zamana cewa na maimaitawa ana ja hankalin mutane cewa kulura, kulura, kulura. To wannan yana da ahlaka da ilimin shi wanda zai yi wa mutane gargadi game da abin.
Masana ko malamai da ke koyar da ilimin kwamfuta da sha'anin internet nan, su ma suna da wani kaso kenan watakila na wannan gazawa ta mutane ko kuma ɗalibai hususan su fahimci alfanun ita wannan hulɗa da internet nan, kuma su mai kome da hankali a kai.
To ba zan ce akwai gazawa ba, sai dai in ce da za su mayar da hankali musamman wajen kawai a zo ana ciro maudu'ai ana magana akan illar social media da waɗannan ababen, da a zo kai tsaye ana magana ba tare da an fito wa mutane hanyoyin da ake bi na gurɓata tarbiyyar mutane ta social media
ba
tare da sun sani ba, da kuma ya za a magance waɗannan ababen ba. Ya kamata su mayar da hankali ne wajen koyar da, saboda a gan cewa an magance abin ba a iya ɗauke shi gabaki ɗaya, sai dai a ce a rage wato yawar fasadin da take. Sa'annan kuma sai a yi amfani da musulman cikinmu su ma su samu ci gaba game da waɗannan harkokin. Duk wani abin da ake yi, hanyar da ake bi a ɓatar da mutane, mu kuma sai mu bi wannan hanyar a shiryar da mutane. Katun ne yanzu muka yi magana, to yanzu ana bukatar musulmai su tashi su fara tunani ya za mu yi, me za mu yi. A'a, za su fara irin katun ne da su ma za a karantar da yara abin musulunci. Wani irin kuɗi ake kashewa wajen psychologist na su fito da colors da movements ɗin da yaro in ya gane to gobe zai ce a sake sa mishi wannan. A samu masana a harkokin nan, su ma su zo su kawo nasu gudumawar, a zo a fito da abin da idan aka fito da shi to fa yaranmu sai su gan cewa an yi badali, ba sai sun koma can ba akwai badali nan yanzu da wannan ya maye gurbin wancan.
Mana yaya iyaye ko waɗannan hanyoyi ya kamata iyaye su bi sai hana ƴaƴansu kallace-kallace da daddare, walau kallace-kallace na a talabijin ne ko kuma a wayoyi?
Iyaye su zama abin koyi ga ƴaƴansu a wannan lokacin, kuma sai a ɗau wani mataki kuma na ana cewa wannan gidan gidana ne, yanzu za a sanya doka karfe 9 na yi kowa zai ajiye wayansa cikin ɗaki na, kuma abu ne mai yiwuwa sai a ce da yaro ko yarinya gidanmu karfe kaza kowa ya zai zo ya ajiye waya, bayan sallah asuba an gama karatun Qur'ani kowa ya dauka, in ka tashi cikin dare ba waya a gefen ka balle, dan aka ce zaka wannan. To tarbiya ta kunshi haka.
Ustaz Abdullahi Musa kenan a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali. Kafin mu ci gaba, sai a shakata da wannan wakar.
Maganar zungu ne, matasan zungu ku yi rawa. Ai,
madalla. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA mun dauko gangarar kammala tattaunawa da matasa kan kyawawan dabi'u na kaka da kakanni. A shirin Buhari Yunusa Kumuriya ya yi sharhi kan yanda aka samu bambancin ra'ayi tsakanin matasan kafin a samu maslaha. Matasan da suka hada da Yao Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Gaskiya ne an samu bambancin ra'ayi daga baya kuma kowa ya fahimci yadda abinda kowa yake magana a kai. Allah hakika abinda muka bari a baya, abubuwan da muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi, wadda sakin wannan abubuwan shine yake kawo gurɓacewar tarbiyya da taɓarɓarewar tsaro kamar yadda jada yake magana. To Allah hakika da za ka ga cewa idan kaga yayanka ya dauko kaya yana tafiya, sai kaga cewa ya zo ka zai ka tare shi ma ka anshi kayan nan ka kai masa inda zai je, ba ma abokin mahaifi ko mahaifi ba, sai kaga cewa an samu sabanin haka. Kuma yanzu wayannan abubuwa yanzu ba sa iya yiwuwa, wanda koda mutum babansa ya gani da kan za ka ga yana kokarin ya buya, ba ma maganan yaya ko ya karban masa kayan ya kai masa inda zai kai ba. Za ka ga cewa irin waɗannan abubuwa gaskiya an samu sabani sosai kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa. To ya kamata mu dinga yin wayewaye a dan tafiya game da irin waɗannan abubuwa da muka ga muka taso muka samu iyaye da kakanni suna kai, mu dinga kokartawa muna kwatantawa a kansa, wanda in Allah da zai kawo mana waraka da kuma samun tsaro a ƙasarmu ta Najeriya gaba ɗaya. Ina wannan zaure na mu fatan alkhairi.
Ina ganin kamar mata sun yi ƙasa a gwiwa ma a wannan zaure kwarai da gaske, amma ina tsammani watakila Hawwace kaɗai ita ma ta koma gefe. Hawwa Abubakar, kin ji abin da muka tattauna kan tarbiyya, me za ki ce?
Assalamu alaikum. Gaskiya na ji zauren yau ya dauki zafi, ya dauki sanyi. Babu abun da zan ce sai dai yi fatan alkhairi ga yan zauren matasa. Gaskiya maganganun su yau sun yi daɗi. Fatan alkhairi a gare ku.
Abun da za mu tambaya, matasan ai sun haɗu da maza da mata ne. An zargi wasu matasan da rowa, kuma mata ma na taka rawa wajen taimakawa wajen wannan. In an yi abinci a cikin gida ba sa so a fita da shi wasun kenan waje, sai dai a zauna a yi ta cin abincin a cikin gida.
To, ka san yanzu yanayi ne. Zan ce da da yanzu ba ɗaya ba. Abin da ake yi da ba shi ake yi yanzu ba. Dan ni ko lokacin da na taso da na ga ana cin abinci a kai abinci a kofar gida a zauna a ci, amma ban da yanzu. Anya kana ganin laifin ba daga gurin mazan ne ba. Dan ni na fi alakanta shi da maza. Dan idan mutum mace ta gama girki, namiji ya ce zai dauka ya je ya ci a waje, mace ba ta isa ta hana shi ba. Sannan kuma to shi yasa na ce maka ya zo da yanayi na lokaci yanzu. Wani yana ra'ayi ya zauna ya ci da iyalin shi, hakan ma yana da daɗi. Ka zauna ka ci da matarka da ƴaƴanka da kowa dai da kowa, ku zauna ku ci abinci. Wani haka yake ra'ayi, wani baya ra'ayin ya dauki abincin ya kai waje. So ni ina ganin har da matan da mazan duk suna da laifi a ciki.
Ai matan ne wato
suke. Kasu ce wai mata su.
Abinda nake faɗa hawa. Su kan sa abinci ne abinda ake kira hot plate. Wanda zai wuni yana nan da domin sa ba sa son yin aiki sosai. In suka dafa sau daya suna so in sun aje kawai kowa sai a sa masa dan farantin sa da cokali ya dan dibi kadan ya dan ci yana za a gurga tsatsai ma.
To ni dai zan ce duka dai yanayi ne na lokacin ne shi yasa. Amma idan an yi abinci wai an zuba a cikin fufula za a je maybe za a yi ajiye mishi nashi a cikin wani kula na daban. Wancan kuma zai zama na yara idan ya yi ra'ayi ya dauka su je su ci a waje. Idan da yi ba kuma fadin layi lahamdu haka yi ra'ayin zama.
Ya yi kira ce mu ne kawai za mu na fitar da abinci waje mu ne masu nama. Wancan ba su da shi kai ka yi zaman ka kawai ka ci abincinka a gida ya fi.
So ya danganta wani zai ce an yi yau tuwo ko miyan kuka a wancan an mishi girkin da sai wani da wani ne zai yi zai ce ba zai dauki abincin ya kai ba saboda yana kallon karfin shi da na wancan ba daya ba. To kuma idan an lura yanayin yanzu kawai abin da ka samu a cikin gidanka ka fito da shi wanda ya ci kuma ku ci tare shine zama na tare da na sani.
Akwai kuma wata muguwar al'ada da iyaye ke jawo ƴaƴansu shine su ma sai su rincaɓe da musu da manyan maganganu waɗanda yaran suna ji ƙarshe sai su zo su koyi irin waɗannan.
To zai yi kira ga iyayen kenan ko in ce su san irin abubuwan da nasu yi a gaban yaransu saboda ƴaƴansu su dawo su taso da tarbiyyar da ya kamata dan yanzu suna koyan halayen da su mazan suke ko kuma da matan suke yi. Shi ne ‘ya’yansu da su taso suna yi.
Yau ya ko yau bai kalmomi na ƙarshe a wannan shirin.
To kalmomi na ƙarshe dai a wannan shiri. Ni dai kamar yadda na faɗa. Ba fa na ji matasa an yi ta ana tunanin na aibata boko. Ba aibata boko na yi ba. Al'adun cikin boko ita na aibata. Me al'adun cikin boko na aibata? Al'adunsu munanan al'adu. Musamman abin da ya kawo al'adunmu suka taɓarɓare ba komai bane face illa al'ada irin ta malam dan boko wanda yanzu yana buƙatar ya ga ya fanta ma ya gina makekiyar gida ya hau dalleliyar mota to yana buƙatar kuɗi ne cikin gaggawa saboda ko ƴan siyasa mu zaka ga mutum an zabo shi yana ikirarin shi dan talaka ne shi talaka ne bai da komai a zabe shi in yaci zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza ba tare da cikawa ba kamar yadda na faɗa maka a baya shugabannin mu na bada suka shude irin su Sardauna a tarihin da aka bamu na kafa asibitin babban asibiti na garin Fataskum Sardauna da yaje zai tafi Maiduguri lokacin babu wani babban gari wanda zai yada zango saboda ko da maturkanta lokacin bata kai girman Fataskum ba Sardauna yada zango a Fataskum tafiyan Sardauna tashin Sardauna daga Bauchi da ya fita ya ga an yi mummunan hadari an samu hadari ya tarar da jama'a na kwance galbaba ba asibiti sai ka dauko kai Bauchi ko ka je Maiduguri. Sardauna yana tsayawa kofar gidan sarkin Fika wanda yake fadar yanzu a cikin garin Fataskum take da ya tsaya yayi tambaya ya ce garin nan babu asibiti aka ce masa babu asibiti Sardauna ya ce an ba ku asibiti bai wuci kwana uku ba aka je aka fara gina asibiti a cikin garin Fataskum. Kaga wannan faɗa ne na ya cika Sardauna kuma ya mutu shi ne mutumin da aka bamu tarihi aka ce mana ya mutu asusunsa na ajiya bai bar kuɗin da ya haura naira miliyan biyu ba ma in ban manta
ai lokacin ba ma irin waɗannan kuɗin
yau ba waɗannan mahaukatan kuɗaɗe
yau wannan lokacin mutum yana da miliyan biyu ai sai an zo ana ɗaukan hotunansa kana
tun a lokacin akwai manyan masu kuɗi waɗanda suke da wannan arzikin. To amma shi Sardauna inda na danganta abun da cewa an ɗauko aƙida ta ƴan boko ta ƙarya da san a arzukta kai cikin gaggawa yanzu dan siyasa zai ce muku zan muku kazan to in yazo ho ba kazan zai muku ba
ya uka burin sakaran majalisa ko dan
dai APC ta kore ina nan har gobe akan bakana zan fito a wannan takara amma halin
irin wannan ba harkar siyasa muke ba dirin samboja da kalmomi.
To da farko dai ina kira ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin mu na jihohi da kuma gwamnatocin mu na kananan hukumomi gwamnati tarayya ta duba halin da ake ciki na bari al'adunmu da kuma rashin tsaro na ƙasa.
A wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya.
a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Wassalamu alaikum.
To madalla, yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin na yau ne da jaridar The Guardian. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kalubalanci jami'o'in Najeriya da su dage wajen gudanar da bincike da kuma gano maganin rigakafin cutar COVID-19 da yanzu haka ta gallabi duniya. Shugaban Buhari dai ya furta hakan ne ta bakin karamin ministan ilimi Mr. Chukwu Emeka Nwajibo a lokacin bikin yayi dalibai na 5 da kuma na 6 na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma a jihar Katsina a ƙarshen mako. Ita kuwa jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, ɗaya daga cikin manyan labaranta na da alaka ne da cutar COVID-19, inda ta ce yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci dokacin ma'aikatanta daga mataki na 1 zuwa na 12 da su koma bakin aiki tun daga ranar 1 ga watan Disamban nan da za mu shiga. Gwamnati dai ta bayyana cewa dole ne ma'aikatan gwamnati kowanne ya je ya karbi allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus tun daga ranar 1 ga watan Disamban ne dai gwamnati za ta fara neman katin shaida na ma'aikata da suka gudanar da wannan allura kafin a bari su shiga ofisoshinsu. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta mai da hankali ne game da kiran da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa shugabannin tsaron Najeriya da cewa su tashi tare da kuma zagi dantse wajen ganin sun fatattaki 'yan bindiga da ke neman hana bin hanyar Kaduna zuwa Abuja. Ministan cikin gidan Najeriya Rauf Arabisola shi ne ya sanar da hakan bayan kammalin taro da shugaban kasar ya gudanar da manyan jami'an Najeriya. Fadar shugaban kasa yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta amince da yadda 'yan bindiga ke neman mamaye wannan hanya ba tare da kashe waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, da kuma sace al'umman kasa. Har ila yau muna kan jaridar ta Daily Trust. Zaka gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya ba da gudunmuwar naira miliyan 27 ga iyalan Brigadier General Zarma Kennedy Zurkushu da kuma wasu sojoji guda uku da 'yan kungiyar Boko Haram suka kashe a garin Chibok da ke jihar Borno a lokacin da suke kan aikinsu. A kuma gwamnan ya sauya sunan titin Lagos Street da ke garin Yola zuwa sunan General Zurkushu, wannan dai babban girmamawa ne ga jarumin sojin wanda dan asalin jihar ta Adamawa ne. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar kwari guwa tarayyar Najeriya ta sa kafa ta yi fatali da wani shiri na gwamnatin tarayya na ƙarin farashin man fetur tare kuma da alƙawarin baiwa 'yan Najeriya miliyan 40 naira 5,500 kowane wata. A wata sanarwa da shugaban kungiyar kwadugowa a Najeriya Comrade Ayuba Wabai fitar ya ce wannan bayani na gwamnatin Najeriya yaudara ne a gwaransa da suka dade ana musu gafara sa amma har yanzu ba su ga gaho ba. Baban ya cifirin murya Amurka daga Najeriya.
To madalla, a gaida baban gidan Jibrin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, da yawan gini yiri Amerika. Muna son kai gudanmu ga Bola Buhari, kai da tallafin da ya taɓa talakawa. Allah ya saka su a lori, abin ya kawo ya talaka mun gode, mun gode, mun gode. Amma ya ƙara, a da yake ribi mun dai ainihin kan zama da yake musu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum jihar suna na Umar daga lafiya da jihar Yobe. Da Allah jihar Hausa ku tambaya mana komin jihar Yobe da Allah abin da ta fi haramta makiya ya yi sallah da Allah da fatan za ku taimaka ku da shi ko wani wannan labarin mu da gare ku. Domin mun duba faɗin kawai aka hana makiya ya gaba da rijiyar sallah a fadin jihar Yobe da fatan za ku taimaka ku da wannan koyon mu ya kunda mun gode ku da yawa daga Umar lafiya.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yaku Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.